على أشرف نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji Maɗaukakin Sarki, irada amincin Allah ta tabbata ga fiyayyen halitta, annabinmu, manzonmu, jagoranmu mai mana tarbiyya. Allah ka raya mu akan sunnarsa, ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa, ka tashe mu a cikin mabiyansa, ka shayar da mu alkausararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. Yan uwana, ina yi mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci namu mai albarka na Masjidil Iqra, wanda yake nan kwanar dawaki Zaria Road, wanda yake markazin Iqra. A wannan tafsiri namu da muke gudanarwa duk a watan Ramadan, yau ma Allah Maɗaukakin Sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙara raya mu, mun ga wannan wata mai alfarma. Yau muna ɗaya ga watan Ramadan a sabuwar shekara ta 1447, wanda ya daidai da 18 ga watan 2026 miladiya. Kamar yadda muka sani, a dukkan wata irin wannan muna karanta Alƙur'ani da fassararsa bayan la'asar a wannan masallaci, tun daga farkon Ramadan har zuwa kwana 25 ko da 6. To yau ma Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙaddara, gashi mun sake ganin wani Ramadan ɗin. Fatan mu Allah Maɗaukakin Sarki ya sa mu ga ƙarshensa lafiya, mu ga kuma na baɗin baɗaɗa. Allah ka raya mu a cikin lafiya da imani da kwanciyar hankali. Da abubuwan da na falala da na ɗaukaka da darajoji da Allah yake bayarwa a wannan wata, Allah ka haɗa mu da su. Wani abubuwa na yayewa zunubai da dacewa da daren Lailatul Qadri, Allah Maɗaukakin Sarki ka datar da mu. Allah ka kare mu daga aikata duk wani abu da zai jawo mana fushinka ko mu samu cikin waɗanda za su yi asara baga 'yanta su daga wuta ba a cikin wannan wata mai albarka. Idan ban manta ba, dama mun taho da tafsirin mutum da muka gama, ba mu tsaya ba, mun ci gaba a sati-sati. Lokacin da muka tsaya a wancan Ramadan ɗin, muka yi alkawari za mu ci gaba da tafsiri, maimakon kullum sai zamanto duk ranar Juma'a magariba zuwa isha'i a wannan masallaci mai albarka. Haka kuwa Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙaddara muka ci gaba da yi, sai dai lokutan da bana nan shi ne ba a samu damar yi ba. To wannan yabayu ya kai mu muna cikin Suratul Ma'ida, wanda za mu tashi aya ta 97 a yau, inda Allah Maɗaukakin Sarki yake cewa ja'alallahu alka'abata albaytal harama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
نعم. Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce ja'alallahu alka'bata albayta alharama qiyaman linnas. Ja'alallahu alka'bata, Allah madaukakin sarki ya sanya Ka'aba ta zamto al-Bait al-Haram daki wanda yake mai alfarma qiyaman lin-nas kuma ya zamanto abun amfani ne kwarai ga mutane wa shahr al-Haram kuma Allah madaukakin sarki ya sanya watanni masu alfarma su ma su ka zamanto masu amfani ga al'umma wal hadaya kuma Allah ya sanya hadaya wal qala'ida da dabbobin hadayan da ake ratayawa alama zalika li ta'lamu Allah madaukakin sarki yace Allah yayi haka ne don ku san annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard lalle Allah ya san abubuwan da yake cikin sammai kuma ya san abubuwan da yake cikin ƙasa wa annallaha bi kulli shay'in alim kuma lalle Allah madaukakin sarki mai ilimi ne ga dukkan komai Allah madaukakin sarki a wannan ayar yana bayani yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin lalle farkon daki wanda aka fara ijewa mutane amma ya zamanto farkon dakin ibada da Allah madaukakin sarki ya fara kirkirar wa al'umma ko ya zabu da duniyar su Allah madaukakin sarki ya sanya cewa wannan dakin ya zamanto shine cikan musuluncin su kuma a shine ake yayi dukkan wani zunubai idan mutum ya je wajen ladan umara ko aikin haji idan yayi to Allah madaukakin sarki yana yayi dukkan wayansu zunubai da sauransu to shi yasa Allah ya san fada mana cewa ya sanya Ka'aba din nan ta zamanto daki mai alfarma wanda za su zamanto cewa mutane su yi matukar amfani da shi wajen samun lada wajen kankarar zunubai wajen ayyukan da'a kuma ya zamanto mutane sun tsaya a wajen shi duk su zama daidai wa daida shugabanni masu ƙarfi da raunana kowa da kowa ya je wajen wannan ɗakin mutumin kirki da wanda ba na kirki ba azzalimi da wanda aka zalunta shi ya zamanto wannan ɗakin wajen zuwan su ne su yi aikin haji ko su yi aikin umara kuma anan ne Allah madaukakin sarki ya nufa bayar da sakamako mai girma da kuma kyautayi gwaggwaban lada shi yasa ake kashe dukiya ake tafiya kuma ake shanye dukkan wasu wahalhalu domin a je wannan ɗakin ko mutane suke taruwa a cikin sa daga bangarorin duniya daban-daban da jinsi na mutane daban-daban wanda suke sanin juna suke taimakon juna kuma suke shawara a juna domin shi kansa aikin haji da Allah madaukakin sarki ya sanya to zai zamanto ta majalisa ce ta musulmin duniya da za su haɗu wajen tattauna matsalolin su na musulmi da yadda za a shawo kansu wata hanya ce ta sanin musulmi daban-daban na ƙasa daban-daban da yare daban-daban wannan duk Allah madaukakin sarki ya sanya shi abin amfani ne ga mutane shi yasa ya farranta aikin haji kuma da zuwan umara sai ce wa shahr al-haram kuma Allah ya sanya shi ma ɗakin watanni masu alfarma wal hadi wal qala'id da kuma waɗannan abubuwan da ake yanka na dabbobi da wanda ake tana da su a yi musu rakaye a sa musu alama a wuyansu cewa wannan dabbobin da za a yi hadaya ne da su da Allah madaukakin sarki su ma ya sanya su qiyaman lin-nas kamar yadda ya sanya Ka'aba su ma ya sanya su masu matukar amfani ga mutane kuma wannan zai zamanto yana kare kowane ɗaya yana kare ɗan uwansa Allah madaukakin sarki kamar yadda tun kafin zuwan musulunci Laraba suke girmama wannan ɗaki suke girmama dukkan wani abu da ya shafe shi kuma suke girmama watanni masu alfarma to ubangiji madaukakin sarki sai sanya shi ma dakin Ka'aba ta zama mai alfarma ga baki ɗayanta, shi yasa ya sa mata haraman, saboda a cikin ta ya haramta abubuwa da dama. Kamar yadda muka yi bayani a baya, an hana wanda yake haramar yin hajji ko umara da ya farauta a ciki, kuma an hana yin itace da sare itace a cikinta, kuma an hana dukkan wani aikin alfarko asha a ciki. Ita kadai ce Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin wanda ya nufi aiki a ita ko bai aikata ba, to Allah madaukakin sarki zai sanya mishi zunufi. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzukhu min azabin alim. Sai Allah madaukakin sarki ya tattare waɗannan abubuwa, to haka yanda ya sanya a Ka'aba, kuma ya sanya a watanni masu alfarma, arba'at minha arba'atu hurum, akwai watanni guda hudu waɗanda suke masu alfarma, wanda Allah madaukakin sarki su ma ya sanya su masu alfarma, su zamanto cewa wasu alamomi ne na alkiyama, wasu alamomi ne kai da hujjoji na Allah madaukakin sarki. Shisa a wani waje Allah yake li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah madaukakin sarki ya sanya wannan Ka'aba mai alfarma da matukar amfani ga mutane, domin mutane su shaida wani abun da zai amfanar da su a duniyarsu da lahirarsu, kuma su ambaci Allah, su gode ma Allah akan abinda Ubangiji madaukakin sarki ya azurta su na dabbobin ni'ima, su ne alhadi din nan wal qala'id da aka faɗa a wannan aya. To dalilin haka ne ɗakin ya zama mai matukar amfani ga mutane. Shi yasa da yawa daga cikin malamai suke cewa yin hajji fardu kifaya ne fi kulli sana, wato dole a kowace shekara a samu waɗanda za su je hajji. Idan aka ce ga wani lokaci ba wanda zai yi haji, to gabaki ɗaya mutane sun yi laifi ga duk wanda yake da ikon zuwa bai je ba. Kai ma suka ce inda mutane za su bar haji da gangan, to sai Allah madaukakin sarki ya gusan musu da dukkan wani abu da zai tsayar da su, da zai amfanar da su, kuma sai Ubangiji madaukakin sarki ya gabato da tashin alkiyama ta zo. Wannan kyadi kenan yake nuna ɗakin Allah alfarma ne. Shi yasa Ubangiji madaukakin sarki ya sanya wasu wajeje masu alfarma, ya sanya Makka harami, wannan haramin Makka gabaki ɗaya yana da alfarma, kamar yadda ya sanya Madina yana da alfarma, kamar yadda ya sanya Baitul Maqdis yana da alfarma. To kaga a Saudiya in aka ce ƙasa ce da Riyadh da Jidda da Ta'if, babu bambanci da Kano da Kaduna da Sokoto da dukkan wani gari na musulmi, babu bambanci. Amma waɗannan garurukan sai Allah madaukakin sarki ya sanya su, Allah madaukakin sarki ya zaɓe su, suke da fifiko. Waɗannan su ne mafi girman alƙala'i, su ne mafi girmama nau'ukan dabbobin da ake hadaya da su, wanda mutum yake suƙo su ya taho da su duk daga garinsu, ya sanya masa alama cewa wannan ta yin hadaya ne, sai an je Makka an yi aikin haji sannan za a yanka. To Allah ya sanya su ma kiyaman linnasu za su rinka amfani da su, kuma suna samun lada abinda Allah madaukakin sarki ya sanya musu na abinda suka yanka. Sai Allah ya ce zalika wancananka, duk abinda dinnan da aka faɗa a baya Allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan kwanaki da Ka'aba su zama masu alfarma, da ta'lamu anna allaha ya'lamu ma fi samawati, domin ku san lalle Ubangiji madaukakin sarki ya san abinda suke cikin sammai. Allah madaukakin sarki ya sanya duk abinda ta'lamu anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wa anna allaha bi kulli shay'in alim, kuma lalle Allah mai iko ne a dukkan koma. Yaqulu ta'ala, Ibn Kathir yace Allah yana cewa sayyartu lakum ayyuhan nas zalika qiyaman. Allah madaukakin sarki na sanya muku, na maida muku waɗannan ababe su zama ababe masu matukar amfani a gare ku. Kai ta'lamu anna man ahdatha lakum لمصالح دنياكم ما أحدث مما به قوامكم علما منه بمنافعكم ومضاركم أنه كذلك يعلم جميع ما في السماوات والأرض دومن كسن wanda ya farar muku da dukkan maslahatku ta addininku kuma ya tabbatar muku da dukkan abin da zai tsayar da ku akan addini masani ne ga abin da zai amfanar da ku ko masani ne ga abin da zai cutar da ku to wannan wanda ya muku hankan zalika kadhalik shine dai ya'lamu jami'a ma fis samawati ya san duk abin da yake cikin samai wal ardi da qasai مما فيه صلاح عادلكم وعادلكم كما ده ابين ده yake nagartattuwa da garuwar duniyar ku da lahirar ku kuma wali ta'lamu annahu bi kulli shay'in alim kuma kusan Allah madaukakin sarki ne iko ne akan komai ba abin da yake uya a gare ku a gare shi na al'amuran ku da ayyukan ku zai kiyaye muku duk abin da kuka aikata wanda ya abin kirki Allah madaukakin sarki zai saka mishi da abin kirki wanda ya abu mummuna Allah madaukakin sarki zai saka mishi abin da yake mummuna i'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim ubangiji madaukakin sarki haka yake ta lissafa mana waɗannan abubuwan bayan ya faɗi wannan cewa wanda ya san amfanin Ka'aba da watanni masu alfarma suna da matukar amfani a gare ku da hadaya da kala'i to shine dai wanda ya san abin da yake zai amfanar da ku a duniyar ku da lahirar ku cikin samai da kasai sannan kuma ku san sai Allah madaukakin sarki yace i'lamu ko ka karanta i'lamu ku sani anna Allah shadidul iqab lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne wa anna Allah ghafurur rahim kuma Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai ne ai domin ku san wannan ilimin guda biyu duk waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya mana abubuwan amfani a duniyar mu da addinin mu ya nuna mana duk hanyoyin tsira da hanyoyin bata kuma ya san duk abin da muke aikatawa da abin da muke furtawa kuma Allah ya san duk abin da muke yi ya sani yana zagaye da mu to ya mana wannan kuma mu san abubuwa masu amfani guda biyu cewa waɗannan abubuwa mu sanya su a cikin zukatanmu ko mu yi yaqini mu tabbatar mu san annallaha shadidul iqab Allah mai tsananin hukuba ne hukuban nan zai iya yin ta a duniya zai iya yin ta a lahira ga wanda ya saba mishi wa annahu ghafurur rahim kuma ubangiji madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne ai Allah madaukakin sarki mai tatu karban tuban bawa da ya madda'a ya tuba zuwa gare shi to wannan ilimin na sanin haka shi ya kamata ya binu a cikin zukatan dan mutane su san cewa ba kawai mutum ya dogara ba ai Allah mai gafara ne inda ne ya aikata abin da ya ga dama ko ya san cewa Allah mai ukuba ne don haka ya tsorace shi yanda to ya ta kankance za a mai ukuba ba zai iya tsira ba a adomin dan adam ya tabbatar a cikin zuciyarsa waɗannan abubuwan guda biyu tsoron ukubar ubangiji madaukakin sarki da kuma fatan gafararsa da afuwarsa da wannan ne ake samun ilimin al-khawf war-raja da malaman tauhidi suke faɗa mutum ya kasance bainal khawfi war-raja tsakanin tsoro da fata nagari ga ubangiji madaukakin sarki dan adam yayin da musulmi yake rayuwa yanda muke rayuwa haka muna rayuwa ne akan cewa muna cikin tsorata da ubangiji madaukakin sarki dangane da ukubarsa da kamunsa kamun nan ba wanda ya alƙawari da mu cewa kamun Allah sai an je lahira zai iya kama ka tun daga duniya ya dora ma musiba da bala'i da tashin hankali ka rinka ganin asarar rayuwarka ma ka rinka ganin na kabari ya fi ka jin daɗi kuma zai iya ma talala ya kyale ka ya ma kamun karshe wanda yafi musiba na ranar tashin alkiyama. To dole dan adam ya rinka sanin wannan a zuciyarsa, sannan kuma nan take rinka sanin Allah mai gafara ne. Duk lokacin da na juyo na koma ga Ubangiji madaukakin sarki, mene ne yafiyarsa da tubarsa, to Ubangiji madaukakin sarki zai gafarta min, zai yafe min. Haka dan adam zai rayu bainal khawfi war raja, har sai lokacin da ka zo zaka mutu. Alamomin mutuwa suka fara bayyana a gare ka. Wannan cuta ba ta tashi bace ba, an kai matuka ka fara jin alamomin da zaka wuce. To kuma anan sai bangaren arraja sai rinjaya a wajen ka, wato bangaren kwadayin rahama da abin da yake wajen Allah. Don me? Dan ai kai ka san cewa ayyukan da kai a waccan rayuwar da kai ta baya kafin ka zo wannan halin, ka san cewa ka aikata abubuwan kirki saboda tsoron Allah da kake ji, ka guji duk abin da zai kawo maka matsala. To lokacin da ka zo wannan halin, lokacin da kwakwalwarka ta yi memory ɗinka ya tunano baya, to sai ya baka ƙarfin gwiwa cewa za ka samu Allah lami lafiya. Kuma Ubangiji madaukakin sarki ya ce ana inda wannan abdiri, ni ina wajen, ina nan inda bawa na ya mun zato. To a wannan lokacin shi yasa aka ce a ƙarfafa kuma ɓangaren arraja. Me zai ƙarfafa ka? Shine lokacin da kake halin zaman lafiya, kake halin yanda kake dinnan, to ka nufi Ubangiji madaukakin sarki da ayyuka waɗanda suke masu girma. To idan kai haka, to sai Allah madaukakin sarki ya sanya ma khauf, ya sanya ma ƙarfin gwiwa yayin da ka zo haɗuwa da shi, ka zamanto kana daga cikin cikakken farin ciki, kana da cikakken san ka koma ga Ubangiji madaukakin sarki. Sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
نعم وبنجد ما لو كجن سرقية ما على الرسول إلا البلاغ باب كومة أكون منذو فاتي إسروا من ذني تندق كم النبو نوهو har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba abinda Allah ya kawo su ba a turo su tirsa sa mutane ba. Haka duk masu bin manzanni masu wa'azi ba a aiko su ba, ba a turo mu ba mu zo mu tirsa sa mutane. Kadai face abinda Allah madaukakin sarki yake kan manzo illal bala, shine isar da sakon Allah. Ya fadawa mutane ne Allah ya ce ayi, ne Allah ya ce a bari. Wallahu ya'lamu ma tubiduna, kuma Allah ya san abinda kuke bayyanawa. Wa ma taktumun, kuma ya san abinda kuke boyewa. Wannan tsoratarwa ne ga Allah madaukakin sarki ga bayinsa, domin Ibn Kathir yace wa hadha min Allah ta'didun li ibadihi wa wa'id. Wannan ayar da Allah yayi tsoratar da bayinsa da kuma gargadin su da yi musu alƙawarin narko ko kuma alƙawarin samun aikin lada, ya ce laisa ala rasulina allazi arsalnahu ilaikum, babu abinda yake kan manzonmu da muka aiko shi zuwa gare ku. Illa an yu'addi ilaikum risalatina, sai dai kawai ya sanar da ku saƙonmu. Thumma ilaina sawaba ala qa'a, sannan mu kuma wanda yayi aikin da'a mu bashi lada. Wa alaina al-iqab 'ala al-ma'siyah, kuma wanda ya sabo mu mishi hukuma. Tare da cewa ghayru khafiyun alaina al-muti'u minkum qadim risalatina, tare da cewa ba abin da zai wuya a gare mu ga wanda yayi da'a ya amshi saƙonmu na manzo, ya yi aiki da abin da aka aiko shi, ya bayyanar da shi a gabansa, ya furta shi a harshensa. Da abin da kuke ɓoyewa kuma na imani ko na kafirci, to Allah madaukakin sarki duk ya sani, shine wallahu ya'lamu ma tubiduna wa ma taktumu. ba abinda zai buya a gare shi na aikin da'a, ba kuma abinda zai buya a gare shi na aikin sako ga wanda ya aikata sako ya kibin sakon manzon da yazo da shi. Domin mun san aikin masu aiki wanda suka bayyana shi ko suka koye shi, mun san wanda suka koye imani da wanda suka koye kafirci, mun san wanda suke da yaqini, mun san wanda suke da shakka da nifaki da munafinci. To duk wannan wanda ya san wannan kuwa, Allah madaukakin sarki, la yakhfa alayhi shay'un min bama'ir surur, ba abin da yake uya a gare shi duk abin da iraza suke koyewa, wa zawahir a'malin nufus, da duk abin da ai mutane suke aikata a bayyane, mimma fis samawati wal ard, da duk abin da suke cikin sammai da ƙasa, wa biyadihi sawab wal iqab, a hannun Allah ne ba da lada da yin hukuba, fa haqiqun an yuttaqa, dan haka ya cancanta a ji tsoransa, wa an yuba fala yu'fa, kuma ya cancanta Allah a yi mada'a ba za a saba mushi ba. Kaga wannan Ibn Kathir kamar yanda ya mana sharhin wannan ayar, tana nuna in har ka fahimci cewa shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da malaman da suka biyo baya da masu wa'azi da gargadi ba abinda suke yi illa isar da sakon Allah, shi kuma wannan da ake isar da sakon nashi ya san duk abinda ake aka koyi, ya san abinda aka bayyana, ya san abinda yake zuciyarka da niyoyinka, ya san abinda gabanka suke aikatawa da harshenka yake furtawa. Wanda yake da wannan kuwa cikakken ilimin, kuma shi ne zai bada sakamako akan ilimin da ya sani naka da abinda ka aikata, ba abinda zai kuya a gare shi kace. To ko shakka babu, wannan ya cancanci a ji tsoransa, ya cancanci a yi mishi da'a, ya cancanta abu Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ya cancanta a gargadi, a yi gargadi, a gargadu da duk abinda manzansa ya yi gargadi a kai. Shi yasa Ibn Kathir ya ce wannan aya, aya ce da ke nuna gargadi da tahdidi da dukkan wani mutum, cewa matuƙar hakan za ka bayyana a gaban Allah, duk za mu bayyana a gaban Allah, a san wanda ya aikata abin kirki, a san wanda ya aikata mummuna. Mummunan da ka aikata ko abin kirki a ɓoye ko a bayyane, kai ɗaya jama'a sun sani ko ba su sani ba, wannan duk a bayyane ki a gaban Ubangiji Maɗaukakin Sarki, kuma Allah zai ba da sakamako. Allah ka kare mu. Sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da cewa,
Na'am.
Ubangiji madaukakin sarki yace kul, yace da manzansa sallallahu alaihi wasallam, kul kace la yastawil khabithu wat tayyib, abinda yake mummuna da abinda yake mai kyau, abinda yake najasa da abinda yake mai tsafta, abinda yake datti da abinda yake nagartacce tatacce, ba za su zama daidai ba. Walau a'jabaka kasratul khabith, ko da yawan mummuna da barna ya burge ka, fattaqullaha, ku ji tsoron Allah ya ulul albabi, ya kuma abuta hankula, la'allakum tuflihun, domin ku rabauta a wajen Ubangiji madaukakin sarki. Anan Allah madaukakin sarki yana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya ce wa mutane, yana gargadin su dangane da sharri, yana jawo hankalin su su aikata alkhairi, sai ce la yastawil khabithu wat tayyib min kulli shay, komai ba abin da yake abin da yake mummuna za a daidaita shi da abin da yake mai kyau a cikin komai, ba yanda zaka daidaita imani da kafirci, ba yanda zaka daidaita da'a da sabo, ba yanda zaka daidaita ƴan wuta da ƴan aljanna, ba yanda zaka daidaita mutanen kirki da mutanen banza, ba yanda zaka daidaita ayyukan kirki da ayyuka mummuna, ba yanda zaka daidaita kudin haram da kudin halal, ba yanda zaka daidaita mutane masu bin Allah da wanda suke kan dare wa Allah. To wannan ana wa cewa a sanar da mutane, ya ku mutane, duk inda mai kyau yake mai kyau ne, duk inda abin da yake mummuna yake mummuna ne, duk irin abin da aka mishi ado da duk irin abin da aka ambace shi, duk abin da yake bata bata ne, duk hujjojin da aka kafa mishi da kariya, duk abin da aka daga duniya ana ganin wani burgewa ne, in kariya ne lokaci yawwa lokacin kun ga wannan ayar, kai ka ce yanzu Ubangiji madaukakin sarki yake magana, mutanen da da suka fito suna nuna addinin musulunci zalunci ne, addinin musulunci ya tauye haƙƙin mata, addinin musulunci ya tauye bai bada ƴancin mace, ya tauye ta na ba ta gado kashi ɗaya namiji biyu, ya tauye shi namiji ya auri namiji mace ta auri mace, ya halatta ma kowa ya abin da ya ga dama a tsale kowa, in mace ta kai shekara 18 ko namiji ko baba zai ise man magana ba, yana da haƙƙi da hurriya da rayuwa aikata abin da yake so, bai isa ka shiga ka ce mishi a'a ba. Mutanen da suke da'awar ba Allah ɗan artist da shugabanninsu, sai yanzu ta bayyana ashe duk su ne mabarnatan duniya a wannan scandal ɗin da aka yi na Jeffrey Epstein, ya fito fili cewa su ne mazinata da ƴan yara ƙanana wanda suke ba su fi shekara 4 ba ko shekara 5, su ne masu yanka su ci, su ne masu wanda suke cewa kada mutum ya auri mace 4 ya zai hada zalunci ne, su ne mutum daya sai a hada mai yara 10 ya kwana da su lokaci daya, su ne waɗanda suke cewa ba Allah, su suka boye a can suke tsaci suke ake soya musu naman jarirai suna ci, su ne suke juya duniya suke gayyata manyan duniya na kowace ƙasa su kai su wajen wannan, su hada su da mata suke karuwanci, duk macen da kake so ka faɗa a kawo ta daga kowace ƙasa ta duniya, in ɗan shekara 16 ɗan 17 ɗan shekara 5 kake so kawai ka faɗi ƙasarka, ina son a kawo min India ɗan shekara 6 to za su je su kawo ma ita, ina so a kawo min ɗan Ethiopia ko Somali, ko a kawo mini baturiyar Rasha ko ta Ingila, ko a kawo mana baƙaƙen junubin Sudan ko ƴan arewa ko shuwa, za su kawo ma su tanadar ma ɗaki su kawo ma ita ka yi albashar da za ka yi, kuma suna ɗauka duk a bidiyo, daga nan kuma su komo ƙasashenka kana mulki a matsayinka na mai kuɗi ko shugaba ko mai faɗa aji, su kuma za su rinka ce ma ka yi kaza ko ka, ku kuna kallo gwamnanku, kuna kallo ministanku, kuna kallo ƴan majalisunku, kuna kallo da an kira su an haska musu wani, to za mu bayyana wannan, to me kuke so, kaza muke so, shikenan sai su zartar ba ruwansu da ku, wayansu kuma a saye su da daloli da kuɗi, walau a ajabaka kasaratul khabir, duk abin da yake mai kyau duk abin da yake na daidai ba zai taɓa zama da daidai ba da abin da yake ba na daidai ba, ko da ko wannan ya ƙawatar da kai, ko da kuwa abin kaɗan ne na halal mai amfani ya fi alkhairi fiye da haram, ya fi alkhairi fiye da abin da ya yawa ya shagaltar, to wannan ba fa aikin halal ma fa a dukiya halal ma manzo Allah yake nufi ba, ba ma ta haram ba, a baka biliyan 2 ta halal din ma kai ta fataka tana aiki kamfani kaza, balas kaza, supermarket kaza, odar ka ta China kaza, odar ka ta Germany kaza, shagon ka na kaza, shagunan ka na kaza, yaran ka da suka yi kaza, kwangila kaza, kullun ka shagalta da wannan, ya hana ka bin Allah, ya hana ka jaddin biyar baka samu saboda shugabi Allah banki ya duba wannan kamfanin, ya duba wannan, ya yi wannan abu goma waya, wani in ka zauna da shi cikin awa daya sai amsa ma waya ta fi dari, wannan tana ringi ya yi haka landline, ga wata karama ya haka haka akai kayan nan kaza, ya biya kudin to ya payment din ya zama haka, har yanzu ban kudin ka ba sun sako ba, yana ta wannan. To manzala sai ce wannan gara amin tara dukiya sai ya tara ta zame mishi bala'i. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake kad aflaha ya rabauta man ju'ila rizquhu kafafan, wanda aka sanya mishi arzikin shi daidai bukatarsa, wa qanna'ahu Allah, na yaranka ka tanada 25,000, 50,000, 70,000, 100,000 zaka iya biya, hankalinka kwance, ka tada baccinka, in ka tashi karfe 8 din ka tara 10 ka kwanta baccinka sai asuba ka tashi, ba wanda zai ce ba wani wanda sanduci kawai suke dauka a tsaye kawai dan sanda yana haka yana duba takardu, in ya ja tsaya a jabre da sandu yana haka dan dauki lemo yana haka yana haka da ya ce rabi da abu ya ji wata waya ya tashi abincin nan ba zai ci ba, wallahi sai an kawo mun farfesin kai da kake so da abubuwan da kake so ya zuba, to shikenan fa hankali ya tashi. Aladin nan dai da muka ba miliyan 30 din nan ya tafi da kaya, an nene shi an rasa, shikenan komai ya lalace a wajen shi. In ya zo gida in ɗansa ma ya man magana ya tura ma a sha, matarsa ta man magana ya zazzage ta shi da gida. To shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake ma qalla wa kafa, duk abin da ya zama karanci kuma ya wadatar, ba dan maula ne ba kai, duk abin da Allah ya sa ma zaka iya yi wa kanka khairun mimma kasura wa alhalan, ku wadatu da ita shine wannan fattaqullaha ya ulil albab. Tunda dai duk abin da yake mummuna, duk abin da yake bata, duk abin da yake bala'i musiba ne a wajen Allah kuma kai ya burge ka, to dan haka ku ji tsoron Allah madaukakin sarki, ku aikata abinda za ku samu rahamar Ubangiji madaukakin sarki, idan kuka yi haka sai ku samu, haka ma bayani ba za ka gane ba. Irin wannan bayanan na masu hankali ne, domin su suke amsar abinda zai amfane su, su ake fatan alkhairi a wajensu. Allah madaukakin sarki sai bayyana mana cewa ita rabauta duniya da lahira tana samuwa ne da tsoron Allah, shi kuma tsoron Allah shi ne dacewa da abin da Allah yake so a cikin umarninsa da hannunsa. Zaka zame muku ta bata mu, ya bata muku, ya an muku, ya ta yi muku ba daidai ba. Wa in tas'alu anha, in kuka tambaya akan kowane abu sai kun tambaya hina yunazzalul qur'anu, lokacin da ake saukar da alqur'anu, alqur'ani tubda lakum, to za a muku bayanin shi ba, ko ba za ku ji da dadi ba. Afallahu anha, Allah ya yafe dangane da tambayoyin da kuka yi kafin saukar wannan aya. Wallahu ghafurun halim, lalle Allah madaukakin sarki ne yawan gafara ne ko mai hakuri ne. Qad sa'alaha qaumun min qablikum, a wannan ayar ita kuma yana zargin tambaya mar fa'ida, amma in tambaya ce mai fa'ida wannan ya halatta a yi, amma anan Allah ya hana bayinsa muminai tambayar kwakwab, tambayar ta'annuki, tambayar ku kai imani, kada ku rinka tambaya akan komai. In aka bayyana muku ba, zai sai bata muku rai fa wani abin. Wannan kamar ladabtawa ne ga Allah madaukakin sarki ga bayinsa muminai. Allah ya hane mu mu tambayi kowane abu wanda bai da fa'ida. Wala ya yi bayanin tsoratarwa, mutane suka kadu, sahabbai suka kadu, har suka ce ma sami'tu mislaha qab, ba mu taba jin irin wannan wa'azin ba. Wa qala fiha, a cike yake cewa law ta'lamuna ma a'lamu, yace wallahi da kun san abin da na sani. Inna Allah madaukakin sarki ya nuna mu kun yi dariya kadan a rayuwa, da ba wanda zai kyalkyale da dariya. Duk abin da aka faɗa ma na farin ciki, in ka ga abin da, in ka san abin da yake gabanka na bala'i, in ka san abin gabanka na ranar mutuwarka, ka san abin da yake gabanka na kabari, ka san abin da yake gabanka na tashi. Rajulun man abi, wani mutum kawai kuma wanda ake zargin cewa yana da uba ko bai da ina, shi ne sai cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wane ne ubana, manzo Allah ya ce fulanin wane ne, ba ubanta da ya sani ba, sai aka faɗa mai wani. Saboda wannan Allah ya sitirta ka, kana ƙarƙashin wani, da ba ana kishin wata hila, mahaifiyarka zina ta yi ta haife ka, ana ga karan ashabul kahf da aka faɗa wai karan nan baƙin ne koja, na ruwanka da baƙin sa kojanka me zai ƙara ma. Ya aka irin wannan tambayoyi, sai Allah ya saukar da wannan aya. Wani kuma lokacin yana ta kuka saboda ganin yadda aka matsanta manzo sallallahu alaihi wasallam, har ya zo yace duk ma abin da kowa ya tambaya yau zan ba shi ansa. Saboda tambayoyin sun yawa kuma wanda ba su da fa'ida, na abin da ake yi bai dace ba, amma shi da ya ji wannan sai ya ɗauki kawai, to bari ya tambayi matsala, wane ne babana? Kala abuka Huzafa, babanka Huzafa ne. Ya ce kuma akwai wani mai tambaya? Shike ne yanzu ta bayyana duk duniya an gane ɗan shege ne kai, wanda ake cewa babanka ba babanka ba ne ba, ga babanka can Huzafa. Ku ci gaba da tambaya. Na Allah zai ci gaba da ba da bayani, tunda za a ci gaba da man wahayi. Allah tunda ya san komai, duk abin da ka tambaya Allah zai man wahayi, zai bayani. Inda ai da umarnin Allah, manzon Allah zai iya bi, ya fito yake ku tambaye ni duk abin da kuka tambaye ni sai na amsa muku. Domin ya san mala'ika Jibril za a aiko a ce kaza ne amsar. Wannan aka fara da shi Sayyidina Umar, sai ya tashi ya je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam, ya tsaya ya ce radina billahi rabba, mun yarda da Allah ne ubangijinmu, wa bil islami dina, mun yarda da musulunci ne addininmu, wa bi muhammadin rasulan a'idan billahi a'udhu billahi min sharri fitan, yace kuma mun yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne, muna neman tsari daga sharrin fitinoni. Qala wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka mun majiginta. Kaga a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam haka yace a wannan bangwa, a lokacin kaga babu wannan objector take ko projector, babu projector, babu wani majigi da za a aska wanda yake nunawa. La tasalu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum, shi yasa wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam da ayan nan ta sauka, walillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, Allah madaukakin sarki ya hukunta muku aikin haji ga wanda yake da iko. Qalu a fi kulli abin dai kana da kudin zuwa Makka, dole duk shekara sai ka je, ashe kowace shekara masu kudin duniya gabaki ɗaya za su hada a Makka, to ya za a yi? Na farko dai masu halin da za su je, yanzu Makka ya tafi kasa plastic, in ka je hajjin ma kana kallo ni technology da aka zo a Makka, in ba ka da wannan manasik ɗin kana dan Makka ma baka iya zuwa hajjin. wasu ƴan Makka da kansu suke faɗa mun suka ce da suka ji ana cewa za a hana su zuwa Makka dariya suke waya isa amma wallahi yanzu technology yazo kana ji a garin Makka baka zo kai ne wane wane daga gari kaza ta ashirar ka kaza dan gari kaza kwana kaza ga masaukin ka ga inda ka sauka duk zai gani dan sanda kai haka zai dauke ka da ya dauki wannan bi zaka ko fake kayo ba ta nuna maka kuma za a cikin mai ka a fita da kai ille fi ma kai ba ruwan su da kai yanzu kawai da an yi haka an dauki wannan duka aka za ta bayyana sai a je ma in tara ce sai ka zo zaka fita a ce ga tarar da aka yi kaga kenan abin da ya kamata a rinka kauracewa tambayar da ba ta da amfani yace wa in tasalu ana hina wa zul qur'an tubda lakum in har kuke tambayar waɗannan abubuwan da marasa muhimmanci lokacin da kuma kuke tambayar ana saukar da awayi a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam to za a muku bayani domin wannan abu mai sauki ne a wajen Allah sai Allah ya ce afallahu anha ai wanda za ku ci gaba da tambaya irin wannan mummunar tambayar wataƙila tambayar ku za ta kawo a tsaurara muku wani abu ko a kuntata muku kamar yadda hadisi ya zo أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته من قال لك وان دي تقوى المسلمين ذنبي أو جان الله وان دي تنبي وان أبو وان دي حرمتا با دي تنبي في أكا حرمتا وتجام أن الله دي حرمتا أبن أما وتقل أمبري سي وجان شكرا ديارنا متى دي ست أموري كيف كما كوي سي كذو كتير كذا تو ألو كتير ذاتي تنبي تنبي تو حرمتا يازو يو to ai kan ta taka mutane burki da wuri in lokacin da ake saukar da wahayi sai haka bari daki daki duk abin da kaji an ce ba to mun abubuwan da suka halakar da mutane da suka gabace ku yawan tambayoyin su da saba annabawan su haka Allah da haram ya bayyana inna Allah ta'ala farada fara'id fala tubayyihu ya far hala ya farranta farroli ku bi su ka ku tozartar da su wa hadda hududan fala ta'tadu ya fadi cewa wannan haddin sa ne kada ku ketare wa harrama ashiya fala tanhiquha Allah ya haramta wasu abubuwa kada ku keta su wa sakata an ashiya ya yi shiru bai fadi wasu abubuwa ba rahmatan bikum domin rahama a gare ku gore mi yani ba mai tuwaye ba fala tasalu ana kada ku tambaya duk abin da ake wani sai akwai abubuwan da ba a faɗin kujen-kujen su ba karara waɗannan suna cikin waɗanda mu ba ya halatta mutum ya yi amma komai mutum sai ya tambaya sai Allah ya ce ƙarfi a nan abu domin daman tambayar da suka yi ba sun tambaya ba ne don su shiryu don ta'annuci suka tambaya to sai haka ta kasance to a yanzu in muka zo gobe sai mu ci gaba da irin tambayoyin da banu Isra'ila suka rinka yi ma ja'ala Allahu min bahiratin ina gani saboda lokaci anan za mu tsaya abinda